بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar wato Asabar, wanda shine yammacin 24 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka. Wannan shi ne darasi na 24 cikin jerengen darussa na tafsirin suratul Qasas. Allah ubangiji ya samu lafiya. Arama zai karanta mana insha Allah daga faɗin Allah madaukakin sarki, abinda muka fara tattaunawa a jiya na faɗin Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أحكم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا من ثمرات كل شيء ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية ضربت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من إلا قليلا وَإِنَّا
نَحْنُ الْوَارِثُونَ. نعم، جزاكم الله خيرا. تو كابون مشيكا اكوي تنبايا دجيا اكا باير بايا منتاشي غمدا انا حكمشي غمدا اهل الكتاب اللي في رايوا اولا لوكاشي ودن دا منجي تيوا الله مدى كتركي ياتي اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. اهل الكتاب كرسا قوبا يهودي wanda ya musulunta za a bashi ladansa ninki biyu. Shin wannan hukuncin ya shafi Kirista da Yahudawa wanda suke rayuwa a zamanin mudinnan, idan su ma suka musulunta suna da wannan ladan? Wannan yana kuma amsar wannan magana tana kuma zuwa ga hukuncin waɗannan ahlul kitabi din. Mafi yawan malaman musulunci sun tafi zuwa ga cewa ahlul kitabi da ke rayuwa a wannan zamanin Kirista da Yahudawa hukuncinsu ɗaya da ahlul kitabi tun zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda canza littafinsu da ake magana, wannan canjin sun yi shi tun kafin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya riske su suna cewa Isa ɗan Allah ne. Annabi ya riske su suna yin canje-canje, Qur'ani ya ambata da yawa, saboda haka hukuncin ya hau kansu. Amma wasu tsirarin malamai sun kafe a kan cewa sam wanda duk yake cewa in Allah na da ɗa, to wannan mushriki ne. Gaskiya ne, mushriki ne shi. Don haka inda zai mutu a haka ya mutu mushriki. Kuma gaskiya ne, kamar yadda su ma na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan su mutu ba su imani ba, su ma mushrikai suka mutu, ba bambanci. Saboda haka ahlul kitabi har yanzu in Kirista da Allah zai mu shiga mu daga tarayyar musulunta, to zai ci moriyar wannan falalar. Wallahu ta'ala a'lam. To a jiya mun fara tafsirin wannan aya ta 56 faɗin Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam, lalle kai baka da damar shiryatar da wanda kaso ya shirya ko wanda kake so a cikin ranka Allah ne yake shiryatar da wanda ya so kuma Allah shi ya fi sanin su waye shiryayyu a cikin bayansa a inda muka ji bayani game da wannan aya ta sauka ne akan kabiyar kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib mun ji hadisai da maganganun malamai a kai abin da ya rage mana shine kokarin fitar da wani sashe na maganganu akan fiqhun ayar kamar da malamin musulunci suka nuna abu na farko shine ayar tana tabbatar da cewa shari'a a hannun Allah take Allah shi yake ba da shari'a ga wanda ya ga dama kuma wanda duka ga bai shiriwa to asali Allah ne bai bashi tawfiki na shari'a sannan mun ji bambanci tsakanin shari'a iri biyu akwai hidayatu dilalati wal irshad akwai kuma hidayatu tawfiq wato shiryawa na wa'azi ko kuma shiryawa na baiwa bawa gamdakatar ya samu ya tsira kuma da Allah yake cewa laysa laka min al-amri shay'u baka da wani abu da zaka iya Allah ne yake shiryatawa sannan wannan yana nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da yadda Allah ya tsara abubuwa yadda Annabi ya yadda da tsarin Allah a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ya mushi wannan bayanin kuma ya karba bai ja ba bai nuna rashin amincewa sa yayin da mu kowa yanzu muqaddara inda wani ne haka za ta faru da shi yana ganin ya isa ya fada a ji a cikin musulunci a ce kuma ga wannan kusa da shi ba a yadda Allah bai yadda ya zama mumini ba za ga mutane za su fara magana cewa su ba kyauta musu ya za a yi musu haka kamar yadda mutane suke ganin abubuwa da dama na shari'a suna da ta cewa a kai ba sa sallamawa to wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake matuƙa wajen sallamawa hukuncin Allah Allah ya ƙara mishi ɗaukaka da falala da daraja al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafinsa bada'ul fawaid ya kawo wani tsokaci da yake nuna cewa shi a wurin sa wato kashe-kashen shari'a din nan ba biyu bane kare kamar yadda muka ce shi a wurin ibn al-qayyim yace kashe-kashen shari'a al-qur'ani guda huɗu ne daga cikin su ibn al-qayyim yana cewa na farko akwai abinda ya kira da suna al-hidayatul mushtaraka shari'a wanda dukkanin halittun Allah suka yi tarayya a kanta yace ita ce kamar da Allah yake cewa allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada Allah zai baiwa kowace halitta wato irin siffar da ya ga dama ta kasance a ciki siffar shakalinta da irin ɗabi'arta da tsayin rayuwarta thumma hada sannan Allah kuma yi mata ilhamar ta aikata irin abin da Allah ya so ta aikata halittun Allah mabambanta tun daga ɗan adam da sauran dukkanin halittu za ka kowace halitta tana da wata ɗabi'a da take rayuwa a kai to shine ma'anar thumma hada Allah ne ya tsara maciji ya ga ciki barewa ta tafi a guje kunkuru ya tafi a haka ba sauri hawainiya ta dinga launin jiki kala daban-daban da wannan tsarin Allah ne shine ma'anar thumma hada yace to wannan sunanta al-hidaya al-mushtaraka dukkan halittu suna da tarayya a cikin ta shari'a ta biyu ibn qayyim yace shine wannan da muka ambata hidayatu dilalatin wa ta'rifin yace kamar da Allah yake cewa wa amma samud fahadaynahum fastahabbul ama ai arshadnahum mun nuna musu wa bayyana lahum mun musu bayani sai basu zaba ba sai sake kawo misali da wannan aya da muke magana akan ta na uku ibn qayyim shine hidayatu tawfiq wal ilham dacewa da gamdakatar shine irin wanda Allah ya ambata a cikin fadin shi yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah yana shirye da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama kuma da yake sifatu fatir da kuma fadin Allah in tahris ala hudahum fa inna Allah yahdi man la yahdi man yudil duk wadayinka akan shari'ar su to Allah baya shiryatar da wanda ya batar kuma da yake cikin sutun nahl kuma irin shi ne wanda kullum mai jawabi yake fada a cikin farkon jawabinsa cewa man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala wanda duk Allah ya shiryar da shi ba wanda yake batar da shi wanda ya bata ba mai shiryar da shi na hudu ibn qayyim shine hidayatul ghaya shari'a wanda take nuna matuƙa inda ake so a kaimawa yace ita ce shiryawar da Allah yake ma ƴan aljanna ranar alkiyama da Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani. Allah yace waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah yana shiryar da su zuwa ga aljanna dan imanin su tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im cikin surah Yunus. Da fadan Allah madaukin sarki a cikin A'raf, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, yace wannan sunanta hidayatul ghaya. Haka ibn qayyim ya raba waɗannan ainihin wato wurare na hidaya, wallahu a'lam. Sai mu tafi zuwa fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wa qalu inna tabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina aw lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamu. Allah yace wa qalu, kuma sai suka ce inna tabi'al huda ma'aka, idan muka bi wannan shari'a da take tare da kai nutakhattaf min ardina, za a yi ta kame mu a gefen ƙasarmu. Awalam numakkin lahum haraman aminan, ashe ba mu samar musu da wani gari mai alfarma kuma amintacce ba. Yujba ilayhi samaratu kulli shay'in, wanda ake ɗebo ɗan itacen komai a kawo musu. Rizqan min ladunna, arziki ne daga wurin mu inji Allah. Walakin aktharuhum la ya'lamuna, amma da dama a cikinsu ba su san irin wannan ni'ima da Allah ya musu ba. Wato kafirin Quraishawa ne suka bi suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu a kaddara mun yarda abin da kake faɗa gaskiya ne, to idan muka bi ka muka amince da kai muka shiga addininka, to shikenan mun kulla faɗa da duk sauran larabawa wanda ba su yarda da kai ba. Sai a zo a taru a karkashe mu a murƙushe mu ko a dinga kama mu ana kidnapping din mu a gefen garuruwan. Sai Allah yake ka gaya musu, ashe ba mu sanya garin nasu ya zama cikin aminci ba? Ashe ba gari ba ne wanda babu ɗan itace, babu damuna, babu fadama, amma kuma duk ɗan itacen da suke buƙata sai Allah ya huwace musu a kawo musu hagaru? Lallai waɗannan mutane ba sa hankalta, ba sa gane ni'imar da Allah ya musu. To shi ne ayat take faɗa a taƙaice. Ibn Abbas yana cewa mutumin da ya faɗi wannan maganar wani mutum ne mai suna Al-Harith ibn Usman ibn Nawfal ibn Abd Manaf, ɗaya ne daga cikin manyan mutane a Makka, ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo wannan uzurin. Hadisin yana cikin Sunan Kubra ta Imam An-Nasa'i da littafin Asbabun Nuzuli na Al-Wahid, da isnadi tabbatacce abu ne mutawatiri cewa shi ya zo ya wannan magana sai Allah ya bashi amsa. At-taqdir yace nutakhattaf, wato za a dinga yawaita kama mu, kamar da Allah yake cewa takhafuna an yatakhattafakum an-nas, kuna tsoron kada mutane su dinga kakkama ku, yau a kama wannan gobe a kama wancan. Ardina da Allah yace min ardina, wato Makka garinsu, sai Allah ya ba su amsa yace awalam numakkin lahu, ashe ba mu ba su wani wuri mai at-tamkin, shine wato mu sanya musu wuri ya zama su suke ta cewa a karsa, kamar da Allah yake cewa makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahu, mun ba su wasu da suka gabace ku mun ba su ƙarfi a ƙasa fiye da ƙarfin da muka ba su, kamar da yake a cikin ƙarshen suratul Yusuf ke nan ko a da aka ce awalam numakkin lahu. Wannan tambayar irin wanda muka ga a baya ne, irin fadin Allah awalam numakkin lahu, ma'ana istifhami ne a tankiri, wato ba amsa ake nema ba, ana jan kunnen su ne ana musu kashe ne cewa ku ba ku ga abin da muka muku ba. Haraman aminan, wato haramin Makka amintaccen gari wanda hurumar ta iri biyu ce, alfarman Makka iri biyu ce, akwai alfarma ta kaddara wanda Allah ya yi cewa garin mai aminci, wato Allah ya kaddara haka a cikin kudurarsa da tsarinsa. Shine awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi, basu ga mun sanya musu wani gari amintacce ba wanda ake kame mutane a gefensa. Haka nan fadin Allah, ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas, Allah ya sanya Ka'aba ta zama daki mai alfarma wanda yake wurin tsayuwa ga mutane. Da fadin Allah, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله يكي سيكو بوتا وبنجيجي وانا تايكي وانا يأمن تدى قودة يموى كما يتاري قودة أمن شوص يوانا يسنجر مكة أتدي أنشاء كما تيزم غريه لراء يموى سوى باب قسنوما باب رواندا منا باب قدمو ذاك باب حن يسامن أبن تتريع شكور الشيطة قولك دقرن دي زما حكا inda ba dan falalar da Allah ya musu ba da yin wa ba dan gaya ba hakanan gari ne da babu ganuwa ba tun a wancan zaman nan kenan ba su da ganuwa ba su da dabarun yaki ba su da ba su ma mai da hankali akan kare garin ba domin ko san da ashabul fil suka zo hawa duk suna so su kai su ga tsaya suna jira su ga abin da Allah ne ba su yi wani kokarin bari mu kare garin ba Abu Talibin da ya fita ma gun sa Abraha ya anso raƙuman shi da suka ce mushi kai mun dauka ka zo ne ayi magana yadda za ai negotiation kada ai wannan yake ya ce a ba ruwan mu da wannan dabbobin da ka gani na wani kana zo na a shi kayana shi kuma wannan ɗakin yana da ubangiji shi zai kare kayan shi ba ruwan haka tunanin su yake yace fa inna lil baiti rabban sayahli ɗakin yana da ubangiji da zai kare shi ba ruwan mu da ku sai kuma kan duwa sokon su da zauna suna jira su ga yadda Allah zai kuma gani kaga irin wannan garin adabiance da ya kamata ya zama gari wanda yake very vulnerable kowa zai iya shiga yi abin da yake dama amma sai Allah ya kiyaye shi ya amincar da su ya kamata ya zama gari ne da ake cikin tsananin yunwa da fatara amma sai Allah ya azurta su ya ba su abinci kuma hayyan zaka su wannan abinda Allah ya musu akwai wannan kaddarawa sannan kuma akwai aminci a shar'ance hukuncin da Allah ya yi da Allah yake cewa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga Ka'aba to ya shiga aminci wannan duk da labari ne amma da suna cewa ma'anar shi ai aminu man dakhalahu Allah ya kaddara sannan kuma ya hukunta a shar'anci saboda za mu duba mu bayani akan ababen da aka haramta yi a Makka saboda haramcin garin Allah yana bugawa Qurayshawa misali ne anan cewa su shiga taitayin su ba amincin da suke ciki da ni'imar da suke ciki yin Allah ne kamar yadda Allah a wata aya yake musu dugar zana a Nahl da Allah yake cewa wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi anqumi llahi fa azaqa Allahu libas al-ju' wal khawf bima kanu yasna'u Allah yake wa laqad ja'ahum rasulun minhum fa kadzabuhu fa akhadhahum al-'adhabu wa hum valim Allah yake akwai wani gari wanda yake cikin aminci wanda yake cikin dumanina sai suka Allah ya aika musu da manzo sai suka kafirce wa manzon da ni'imomin Allah sai Allah ya dandana musu azaba da kuna dan wai su gane rashin kirkin abin da suke aikata Allah yake hakika manzo ya gumo daga cikin su suka karyata sai Allah ya kama su da azaba saboda azzalimai ne su haka Allah ya ba su labarin saba'i laqad kana fi saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah ballatun tayyiba wa rabbul ghafur Allah yake fa a'radu fa arsalna alaihim sayla al-arid wa mata'nahum bi jannatayn wa qashan alayhim Allah yake saba'u garin saba'i sun kasance suna cikin ni'ima da ragadul aish sai zaka kafircewa Allah Allah ya muyanna musu ayoyi a cikin garin su ga koramu ga fadamu ga kaza ga kaza ga kaza amma sai ka kafircewa Allah sai Allah ya aika musu da ruwa na ambaliya wanda yazo ya fata dam din da suke da shi ya lalata garin gabaki daya dai Allah yana musu ishara ne akan cewa su fashi da taitaye su ba su karban Allah Allah yake yujba ilayhi ma'ana yujba ana karanta shi da yujba ko tujba a qira'ar nafi'u war shi kenan su ne kaza da tujba ilayhi da ta'u an karanta yujba sai zama saboda ta'anifin at-samarat majazi ne saboda kuma a tsakankanin fa'ilin da fi'ilin akwai wani abu da ya shiga tsakani akwai fasil shine yujba ilayhi din da ya shiga tsakani ya halatta ai ki itibari ta'anif wanda kuma suka karanta shi da tujba saboda asalin ta'anifin samarat wallahu ta'ala samaratu kulli shay'in Allah yake dan gitacen komai to anan malamin yi magana akai cewa wato ana kawo musu dan itacen komai da za a iya kawo saboda kullu a qur'ani iri biyu ce akwai kullu kulliya kullu wanda yake zo komai ya shiga cikin ta ba a iya cire komai kamar ina kamar fadin Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kaga wannan kowa sai ya ji gaban Allah irin Allah irin fadin Allah fa sadar al mala'ikatu kulluhum ajma'un idan ke wallahi ko ta magana game da qalin ajma'una wanda ba mahallin tattaunawa mu ce ko kuma kullu juz'iyya kamar fadin Allah game da balkisa wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komai irin abin da ake bai wa sarakuna sai kai kai da wannan wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komai irin abin da ake bai wa sarakuna haka fadin Allah da yake ba labari akan zuma thumma kuli min kulli thamarati sannan ki ci daga kowane dan itace fasbiki subula rabbiki dulala ai kaga zuma ba kowace da kike ciwa tana zaba to ki ci daga kowane dan itacen da ya kamata ki ci wanda zai sa kashin yayi zaki kiro na da itace thumma kullu juz'iyya wanda kuma a zahirin wannan wajen irin ta ce tana nuna wato al-kasara ko at-tab'idiyya wani tashi na dan itace to da har yanzu akwai itacen da ba a kai shi Makka wato ila saboda fallan shi bata kai a kai shi ba ko mutanen garin ba su san shi ba ko ba sa cin irin shi ana iya samu akwai itacen da ba a kaiwa ina jin ba za ka ga dinya a Makka ba hala ko da tabo da addu'a irin namu nan na talakawa sai ka ga irin masu dadin nan su afin su aiba da makamancin su wanda yaje maka da ya sani kuma ka za ka ga su fresh ba za ka ga lalatacce ko rubatse ko mara kyau ba akwai wanda kuma daga uwa duniya ake kawo su daga Argentina daga Brazil wasu daga China wasu daga nan Nigeria wasu daga Pakistan wasu daga India amma ka za ka ga su fresh inda ka san a bayan garin Makka aka noma su wannan cikin falalar Allah ne da Allah ya musu Allah yake rizqan min ladunna wannan arziki ne daga gare mu wato min indillahi arziki ne lafazin rizqan an mishi nasaba kuri saboda maqulli li ajlihi ko kuma saboda masdari ne ibnu kathir yake cewa hadha min lutfillahi bihim wannan falala Allah ce ga mutanen makka laysa fi makkata shajaratun mutmira a makka babu bishiya mai fidda dan itace hatta dabino a farkon al'amari mutanen makka ba su noma shi mutanen madina su aka sani da noman dabino dan race shi yana iya yi a garin su amma ba su san sana'ar noma ba sana'ar kasuwanci suke yi rihir da shita'i wasai wahiya tujba ilaiha samaratul bilad min hawliha malam ibn kathir yake cewa amma za ake kwaso dan itacen garuruwa a kawo musu istijabatan li da'watil khalil alayhi salam saboda Allah ya amsa addu'ar annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci shine ya addu'a yake cewa warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna ya Allah ka azirta zurriyata da na aje a nan wajen ka azirta ta da dan itace ko sa gode maka cikin sura ibrahim da haka Allah yake cewa a wani waje alam tara ila allabina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawa baka ganin waɗanda suka canza ni'ima Allah zuwa kafirci Allah ya musu ni'ima sai kuma suka kafirce mu suka jawo garuruwan su da kasashen su tawaya da bata duk da su Allah yake a nan wajen wato Allah madaukin sarki ya amsa ma Ibrahim alaihi salam addu'ar sa da aka sai zama garin Makka babu yunwa babu kishirwa babu tashin hankali babu duk wata damuwa da ke damun mutane har yanzu kuma fiye da shekara 1000 aka suke rayuwa har yanzu Makka ba ta daga cikin kasashen da suke rakiya suna kasashen noma wanda yake da safa sa index na manoma ba sa ciki amma kuma suna daga cikin kasashen da suka ko ina wadata abinci da saukin samuwar sa da lafiyayyen abinci sawan abinci ne dangin hatsi dangin dan itace dangin wato abin da ake fitawa daga cikin dabbobi nama da madara da kwai da kitse haka nan kuma ballantana kuma asalin dan itace wanda aka ambata a cikin aya da Allah ya ce warzuqhum min ath-thamarati duk wannan abincin duk wanda yaje Makka ya san yana ba da je ba ya ji labari a bakin Al-Hazai da ɗan Umara da takariyan suka dawo suka fara labari suna santi dole ka san wannan labarin ba haka bane ko baka tabo ba ka san wannan labarin Allah ya tsare Allah ya ce a ƙarshen ayan walakin la aktharuhum la ya'lam sai dai mafi yawan waɗannan mutane na Makka da ire-iren jin mutanen da Allah ya musu arziki ba su fahimci arzikin da Allah ya musu ba la ya'lamuna ba su da ilimi ba su san cewa kudara Allah ce da ni'imarsa ni'ima ce rabbaniya Allah ya musu ba tunda ba su sani ba ba su fahimta ba shi yasa suka kasa gode mishi wanda godiya ta farko shine su imani da shi su bi shari'arsa su gaggata manzansa Ibn Ashur yake cewa fa hum laysu ashaba ilmin wa nazari ba su da ilimi ba su da fahimta bal hum jahalatun jahilain la yatadabbarun al ahwal ba ta tsayawa su kalli abubuwa su yi listafi su gane su daga cikin fa'idar wannan aya ai kuma masu albarka akwai ambaton yadda Allah ya nuna mana irin yadda kafirai ba za su bushe ba suna kawo uzurori akan kafircin su ha uzurin ma da kwata-kwata ba yi da wani validity kamar wannan da sarka sun kawo sun ce boka sun ce dan sihiri sun ce mawaki sun ce ai wani ne ke koya mushi inna ma yu'allimuhu bashar sun ce sai an kawo musu mu'ujizozi sun ce kaza sun ce sai Allah ya zo da kanshi sai an kawo mala'iku sai ka hau sama a tsirwar zai ce wasu maganganu ne masu complex abin nan wato wasu maganganu ne masu nauyi har suka suna kawo maganganun da kowa ma zai iya ba ta amsa shine kamar wannan da suka fara cewa to yanzu mun musulunta ai kuma sai a zo mu haɗa kan mu gaba da sauran larabawa su dinga kane mu bayan suna kafircin fa Allah ya ba su aminci kenan kuma ga yansu musulunta ko mun gani na biyu daga cikin fa'idar wannan wajen shine tabbatar da alfarmar garin Makka da amincinta kamar da Allah yake cewa wa idzal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla a cikin Baqara Allah yake ka tuna musu yadda muka maida wannan daki na Ka'aba wurin zuwan mutane dan su yi ibada wa amnan kuma wuri mai aminci jiba irin tarayyar cinkoson da ake a Makka amma cikin aminci yake inda wani taro ne na siyasa ko wani taro ne na wani abu yanzu da azumin da nake ganin wannan duk cewa sama da mutum miliyan 9 suka shiga garin Makka sama da mutum miliyan 9 baki ya umara tunda zaka tara mutum 900 ma yanzu a cikin wannan gariyar nan a tashi to sai an yi satisfaction sai abubuwa dama sun bata sai mutane dama sun ji ciwo sai wani ya complain an mai sata ko jana'iza ce ko haka amma ta haka yake taruwa ba wanda kan shi ne mata ba wanda zai korafin cewa an yi mai kaza ba wanda zaka ji yana zagi ko yana damuwa ko yana takaici ba wanda zai zo da wuka ko ya taho da ƴan daba inda yanta suke da tita cikin aminci ake gabaki daya duk yawan mutanen cikin aminci ne to wannan iyawa Allah ce a harami na da hukunce-hukunce da yawa wanda ba zai mai ta'arudi a kansu a nan ba sai dai mai ishara zuwa gare su na farko akwai mustahabbancin shiga garin da harami wanda zai shiga kasar Makka ana so ya shiga da niyyar ziyarar ɗakin Allah aƙalla ya tafi ya umara sai dai wanda ya saba shiga kullum yana fita kamar wanda yake garinsu ne ko direba ne yana shiga yana fita ko ma'aikaci ne ko mafarauci da yake fita harami ya farauta ya dawo to wannan yana da ƴancin koyaushe ya shiga da kayan gida amma baƙo irin mu wanda ba mutanen garin ba ana tambirin zaka shiga Makka daga wani gari to ka tsaya a miƙaƙi ka ɗau harama in ka je ka fara sauke umara ka je ta dakin Allah sannan baya halarta tsintuwa a Makka kamar yadda aka sani sai ga wanda yake aikin shi ne cigiyar tsintuwa amma kai ga garin mutum alhaji ko ɗan umara ko ɗalibi ko tikari ko mazaunin gari to haramun ne ka tsintuwa a Makka sannan haramun ne farauta harbi tsuntsu ko dabba ko biri ko barewa ko makamantansu duk haramun ne ko tsorata su ba a so kai sannan an hana wani wanda ba musulmi ba ya shiga garin ya wuce iya haramun nan haramun ne a bar shi matukar an san ba musulmi ba ne ya shiga garin haka nan kuma duk wanda ya kisa a Makka na kuskure ba kenan to zai biya diya ne mugallaba wanda ake biyanta lokaci guda da kuma haramcin rufe gawar kafiri a haramin Makka idan kafiri ya mutu sai an kai shi wajen harami ake birne shi kamar yadda ke kuma akwai haramcin ka tsunko wani tsiro ko wata bishiya ko ka debo wani sashe na kasan makka ka fita da shi daga haramun haramun ka kai shi wani gari haramun ne ka debo kasa ko duwatsu ko rairayi ko ka cimbo ko wani bishiya ko wani abu makamanci haka daga cikin harami ka ce za ka kai shi garinku don neman falala ko za ka zo ka yi wani asiri ko wani boka ya ce ka kawo haramun sannan a yana daga cikin kwace-kwace makka da take bance ta ya halatta a yi nafila a garin makka hatta a lokutan da aka haramta nafila saboda halalar garin da kuma batu a kan ninnin kaladan duk wanda ya salla a makka ninki kamar 10,000 za ku kuma duk wani aikin da'a idan ka yi a makka za a ninninka maka ladan shi sannan baya halatta a ƙaida hajji a makka haddin kisa kamar ga wanda ya yi rijja ko wanda ya sha giya ko wanda ya yi zina ko wanda ya yi ƙazafi za a mai haddi sai an fita hilli wannan hata su ma gudawar su za su yi kisa ba sa yi a cikin makka jibamu da suke makubai hadisin kubai sai da suka fita da shi wajen harami hakanan kuma haramun ne mutum ya rike makani a cikin garin makka yana yawo shi a matsayin shi na baƙo ko ɗan umara ko ma waye shi haramu ne wani abu wanda zai zama makami wuƙa ko mashi ko bindiga ko ma menene haramu ne rike shi a garin makka wannan sa daga cikin ababen da malami suke ambata na ainihin alfarmar garin makka darasi ne mai zaman kanshi a kurkata da dama da aka rubuta a kai fa'ida ta gaba a cikin wannan aya shine akwai halaccin a danganta aikin wani mutum ɗaya ga mutanen garinsu kaga mun ji cewa mutum ɗaya ne ya faɗi wannan magana har mun ji daga Ibnu Abbas an faɗa mana sunansa cewa sunan shi Al-Haris ibn Usman shine yake cewa inna taqi huda ma'aka mutakhassab amma sai Allah yake wa qalu sai suka ce aka danganta wa duka mutanen garin ya halarta mutum ɗaya ya magana sai zama a madadin mutanen garin shi ko ƴan anguwarsu ko jam'iyyarsu ko ƙabilarsu ko irin waɗanda suke irin abin da yake duk zai iya wakiltar su kada a ce a ai ba su duka suka faɗa ba ya halarta matuƙar ba sun saba mishi a ra'ayi ba ana iya danganta musu akwai misali da yawa irin wannan cikin alƙur'ani sai Allah yake cewa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin aya ta 58 Allah ya ce wa kam ahlakna min qaryatin da yawa muka halakar cikin garuruwa batirat ma'ishataha wanda suka lalata rayuwarsu suka yi girman kai suka ki gaskiya fatilka masakinuhum Allah ya ce ai ga gidajensu nan ga garuruwansu nan lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zaunawa a cikin garuruwan in ba dan lokaci kankani ba bayan su wa kunna nahnu alwarithina Allah ya ce mun kasance mu ne muke mallake duk duniya ba gaba daya kam da Allah ya fada anan wato kasiran ma sau da yawa min qaryatin ay min ahli qaryatin mun halakar da mutanen garuruwa wato Allah yana nufin akwai alƙaryu da dama da suka ƙaryata Allah suka ƙi bin manzo Allah ya ɗau mataki a kansu kamar yadda mutanen makka suke ƙaryata manzo su sani akwai ire-irensu da Allah ya ɗau mataki a kansu da aka ce min ƙaryatin wannan min za'ida ce za a iya cewa wa kam ahlakna ƙaryatan wanda Allah yake cewa ma ja'ana min bashirin ai ma ja'ana bashirun kamar faɗin Allah wa ma arsalna min qablika ai ma arsalna qablaka ana faɗan wannan a larabciya kalmar batirat aqa yana cewa batirat ay ashu fil batri sun rayu cikin girman kai fa akalu rizqallahi wa abadul asnam sai suna cin arzikin Allah amma kuma suna bautawa gumaka min dunillahi kuma bayan Allah domin shi asalin albatru shine su istimalin gina mummunan amfani da arziki kamar da Ibn Arabi yake cewa kuma ana fassara ma'anan albatru da girman kai wanda Allah yake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a nas kar ku zama irin Qurayshawa da suka fito za su yakin Badar sun fito cikin girman kai da riya ga mutane albatar yana zuwa da dukkanin waɗannan ma'anoni, yana zuwa da ma'anan tagawa, da ma'anan girman kai, da ma'anan barna, da ma'anan ainihin wato rashin san gaskiya, kamar da hadisi yake cewa al-kibru batarul haqqi wa ghamtu ko gamdu, duka akwai shi a riwaya, wa ghamtun nasi ko gamdun nasi, kaga batarul haqqi raina gaskiya, kin karban gaskiya, shi da Allah yake batirat ma'ishataha, lafazin ma'isha nasabar da aka mishi a nan malamai su tsauna akan me yasa ya zama ma'ishataha, domin albatar din fi'ili ne lazimi da zai bukata maf'ul bihi, kashi kuma maf'ul bihi mai nasaba, sai wasu suka ce saboda a cikin batirat akwai abin da ake cewa at-tadmim, wato kalma ta dauki ma'anar wata kalmar, to sai a yi mata mu'amala irin ta ta, da aka batirat ma'ananta hasirat ma'ishataha, ta wato al'umma da ta yi asarar rayuwarta, ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, wasu suka ce saboda akwai wata balaga a wajen da ake ce man naz'ul khafid, abin da ake nufin naz'ul khafid shine harafin jarra shi ake ce ma al-khafid, to a wurare daban-daban akan share shi, amma malaman balaga sukan gano ma'anar shi, kaman wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan, ai wakhtara Musa min qaumi, kaga da aka cire min sai qaumahu ya koma mansubi, hakanan illa inna samuda kafaru rabbahum, ai kafaru bi rabbihim, to da aka cire ba'un sai koma rabbahum wa maf'ul bi, shi ake cewa nasbul khatib, kaman wabashir ladina amanu wa amilu salihati anna lahum, ai bi anna lahum, kaman inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati inna allaha ya'murukum an tadbahu, ai bi an tadbahu baqara, suna nan da yawa, wa qaddamnahu manazila, ai wa qaddamna lahu manazila, to wannan nasbul khafit din shine fara anan, asalin ma'anar shi wato batirat bi ma'ishatiha, sun yi sawarwari da rayuwarsu, ko kuma ya zama ala tamyiz ne, kamar fadin Allah da Allah yake cewa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu, ay tamyiz ne, wanda ya wulakanta, me ya wulakanta kansa, Allah ta tsare mu daga wulakanta kai, wannan shine ma'anar batirat ma'ishataha, Allah yake fa tilka masakinu, ga garuruwan sanan lam tuskammin ba'dihim, ba a zauna a garuruwan ba a bayan su, asbahat kharaban, sun zama kufai babu kowa, sai ka tiya ahadu babu kowa, Ibn Abbas yake cewa la yaskunuha illa almusafiruna wa maru tariqi yawman aw sa'atan min nahar, ba wanda ya sake komawa garin yaje ya gina ya zauna, sai dai matafiya in sun zo ya da zango ya kama su, ya da zango kwana daya ko wasu ƴan awoyi, wato Allah madaukakin sarki ya haramta wa garuruwan hatta albarkar dawowa a rai, domin duk gidan da ka gina ko anguwar da aka gina ko gari, amfanin sa shine mutane su rayu a ciki, in ba mutane a ciki ya zama asara, ya zama rashin sanin darajar dukiya, a ce kai gida iyaka gida amma kuma ka bar shi ba kowa, mutane su ga makallan wanda bai san darajar dukiya ba, za a dinga zargin wannan ko wani mugun aiki ma ake a ciki, ko gidan yankan kai ne, ko gidan kaza ne, ko kaza ne, ko kaza ne, kamar yadda muka sani, saboda haka Allah ya haramta wa garuruwan nasu su samu ma arzikin adawo a rayu, illa qalilan, ai illa sukunan qalilan, sai dan zama kadan, ai lam yu'raf minha, lam yu'ammar minha illa aqalla, ba a raya garuruwan ba bayan sai dan kadan, kamar yadda Allah yake faɗa a wurare daban-daban, Allah yana cewa game da mutanen salihu فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ga garuruwan sanan sun zama kufai saboda zaluncin su, Allah yana faɗa yace wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun, akwai garuruwa da dama da muka halakar wanda azaban mu zai riske su bayatan, suna cikin bacci da dare, aw hum qa'ilun ko kuma suna baccin rana, wato la ta'tikum illa baghta kin, haka Allah yake wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, an yi wa annabawa gabanin ka izgili sai Allah ya riskar da azabar sa ga wanda suka yi izgilin nan wa kayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima Allah ya ce mun halakar da garuruwa da dama wanda suke azzalimai ne kafirai Allah ya ce fa hiya khawiyatun ala urushiha garin yana nan ya rugurguje akan fandisho dinsa sai aka ce me ko ake fandisho sai aka ce urush rufin saman ya zube akan sa Allah ya ce bi'irin mu'assala da rijiyoyi waɗanda aka daina amfani da su wa qasrin mashid da dogayen gine-gine wanda an riga an gama musu plaster an yi musu screening an sa musu tile an sa musu marble shine mashid ai mushayyad an riga an gama gina su za a shiga amma Allah bai ba da dama a shiga ba ishara zuwa ga Allah ta halakar da gari sai wani wurin sai ya rushe shine khawiyatun ala urusha akwai gidan da ya rushe akwai kuma wanda yana nan a tsaye wa qasrin mashid hay yana nan a tsaye amma Allah ya hana a zauna a ciki wa bi'irin mu'attala da wuraren da ake ɗiban ruwa rijiyoyi har yanzu akwai ruwan amma ba masu amfani da shi kamar yadda kake gani idan an yi girgizar ƙasa wasu gidajen su rushe wasu suna nan a tsaye amma ba za a yi rayuwa a cikinsu ba ana jin tsoro za a ce ta riga sun lalace sannan duk inda ake rayuwa kasuwanni wuraren aiki ofisoshi gidajen ma'aikata abin nan da sauransu ko'ina an ƙaurace an bashi to haka Allah yake ɗaukan mataki akan duk waɗanda suka ƙi bin Allah shi ta Allah yake cewa fara mai surufin arfi shin ba za su tafi a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabli su ga ƙarshen na gabaninsu damara Allahu alaihi Allah ya musu kwarankwasa a garuruwansu walil kafirina amsalu sauran kafirai su jira za a iya musu irin wannan a cikin kisa annabi Lut Allah yake cewa wa innaha labisabilin muqim garin Sodom yana nan akan wata hanya sananniya ne kakkiya wanda kowa ke a wani waje Allah ya sake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl ai kuna wucewa ta gefen garin da safe ko da daddare afala ta'qilu ba ku da hankali ne ku Allah ya sake cewa a wani waje afalam yakunu yarawnaha ashe ba ku kasance kuna ganin garuruwan ba Allah ya sake cewa walaqad taraknaha aya fa hal min muddakir mun bar garuruwan su zama abin daukar izina ga mutane ba ku da hankali ne ku mutane a cikin suratul shu'ara din da Allah ya ambaci halaka wa sai ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min wa inna rabbaka lahu al-azizur Allah yake a cikin wannan halakar wa akwai aya amma mutane ba su da imani wannan gari na Sodom kamar da Allah ya ba da labari abun kamar da zuwa cikin hadisai da aka sa mala'ika Jibril ya daga garin sai da ya sama da shi inda hatta mala'iku na sama saboda irin yadda aka yi nisa da su daga ƙasa sai da mala'iku suka dinga jin kukan dabbobin su da ƴaƴan su da ihun da suke yi sannan sai Allah ya ce a kifa da su shine wal mu'tafikata ahwa fa ghashaha ma ghasha shine al i'tikaf aka kifa su kamar da kake kifa bola haka Allah ya sa a kifar da su kuma har yanzu suna cikin wannan azaba to shi za ka ce kar a shiga garin duk waɗannan ayoyin Allah yana gaya mana ne dan mu sani cewa zai iya fahim wannan abin ya ga dama mu ji tsoron Allah mu tuba mu dena tun daga kan zamanin annabi din Qurayshawa har zuwa wannan zamanin Allah yana mana kashegi ne cewa zai fa iya ba in aka bata mai ne kamar da Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhum fa agraqnahum ajma'in fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhir yayin da suka falamma asafuna yayin da suka fuzata mun ga Allah in taqamna minhum sai muka dau mataki akan su gabaki ɗaya su fa agraqnahum ajma'in muka dilmiyar da su a cikin ruwa al igraq da Allah yake wa kafirai iri biyu ne gore wanda ya fir'auna a cikin kogi ko irin yayin wanda ya wasa bai da mutanen annabi Nuhu ta hanyar flood ambaliya ruwan ya zo ya iske su a cikin gidajen su fa ja'alnahum talafan muka sa suka zama labaran da wa matsalan lil akhirin kuma abin dauka izina ga yan baya to wannan shine tsarin da Allah ya gudana akai har zuwa sanda aka yi ku annabi Musa Allah ya ce wa kunna nahnu al-warithina kuma Musa Allah mu ne muka dawo muka mallake garuruwan dama mallakan mu ne wallahi ni rasul samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir dama Allah shi mallaki ko ina sai ga dama ya bamu wannan ya sai nan wannan ya mallaki nan wannan ya gaji nan wannan ya wawuri nan sai ran mallaka mutane ko to ana nan kuma sai Allah da ya halakar da garin ne kun a ka'idar rayuwa in ka mutu a yanka sigada da matanka da sauran magana ko ko su tiyar ma wani ko ga wata da kwace ko ta rusa sai dai wani zai samu ko to su da suka shude babu wanda ya maye gurbin su wanda zai gada ko ya mallaka ko ya tsiya ko ya wawura babu sai dai Allah kawai shi ya koma ya mallaki dama nashi dama babu mai mallaka wurin sai Allah akwai wata kissa da ake faɗa babu laifi mu kawo ta ba dan wai ta inganta ba malamin tafsiri suna kawo ta musa annabi sulaiman yana magana da dabbobi wa qulimna man taqa tsayi Allah yake annabi sulaiman an gaya an ko an ba shi dama ya ji magana da dabbobi ya magana da su sai yake ji tauraro tururuwa tana magana shi da yake buga da alhuda huda yana magana da kowa to wata rana wai ya tambayi mujiya wai yace mata ke me yasa ba ka rayuwa sai a wuri da ya zama kharab sai inda ya zama kufai sai ta ce saboda ba na kowa bane na Allah ne tace da annahu mirasul lahi to wanda yake sace kuma gani amma na malamin ta tafsiri suna kawo ta Allah ya gafarta musu dan haka Allah yace wa kunna nahnu alwarithina musu Allah mu ne muka gaje kasashen bayan sun halaka tunda babu magada a bayan su kowane mutum idan ya mutu a dabi'a yana da magada za su gaji sunansa su gaji dukiyarsa shi kuma ya gaji addu'arsa kowane mutum yana da wannan ko a dabi'ance to amma sunan da aka halakar Allah bai kyale kowa a cikin su ba samudawa da adawa da mutanen ludu da mutanen abin nan wato ashabul ukhdud da makamantan su da mutanen madiyana duka waɗannan Allah ya halakar da su ne gabaki daya a tafir auna shi ma mun ji duka da shi da junun mutane suka zai cikin ruwa sannan Allah ya damare su da ruwa to Allah baya bari baya bar musu baya wanda zai gaje su dama daga cikin alamar ya da rashin arziki shine a cikin mutum bayi da baya kamar da Allah yake inna shani aka huwal abtar ake baka da kowa baka da wanda zai tana kama ya maka addu'a ba da ba jika ba kani ba dan uwa babu abokai babu wani wanda yake ganin mutuncinka zai tana kai ma da wannan tabiwa ce mutum ya muka haka tabiwa ce Allah ta tsare mu to don Allah ya tashi halakar da al'umma irin wannan sai kafirci sai Allah ya halakar da ita gabaki daya kaga annabi ruhu da yazo addu'a cewa yake rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayara Allah kaka ba kowa a cikin su innaka in tazaru idillu ibadaka wala yadu illa fajran kafara zaka zaka shita babu wanda Allah ya bari a cikin mutanen nuhu in banda ashabu safina wadannan hada tun da annabi nuhu ya dauka a cikin jirgin ruwa kullun min tiyanin kullin rojelat mai wannan aya ita ma ila yau tana da fa'idoji masu dimbin yawa zamu ji wasu a ciki a takaice insha Allah na farko ayat tana nuna mana cewa al'ummomin da Allah ya halakar suna da yawa wa kam ahlakna min qaryah so da waɗannan biyar din nan wato su ne muhimmai kenan mafiya shahara tarihi amma ba su kare bane muhimman da muna nufin mutanen Samud da Adawa da ainihin mutanen Madiyana da sauran da aka ambata da mutanen Lut da mutanen Annabi Musa din nan da sauran su waɗannan su ne mafiya shahara a tarihance Adawa da Samudawa da mutanen Ludu da mutanen Madiyana su ne mafiya shahara amma waɗanda aka halakar suna da yawa sannan babu wata al'umma da Allah ya halakar sai da ya zama sun yi zalunci Allah ya kuma su manzo kuma zan zo da aya ta gaba Allah ya kuma su manzo ba su imani ba sun yi izgiri aya kuma su da ayoyi mu'jizoji ba su gaskata ba sai Allah ya ainihin tsawon mataki na halakar da su gabaki daya sannan kuma ayat tana nuna mana cewa wajibi ne akan mu musulmai mu dinga daukan izina daga abin da ke faruwa da wanda zai gabace mu tun daga na can baya da Allah ya ba mu labari har zuwa wanda muke rayuwa da su a yanzu ka dinga daukan izina daga na gaba da kai wato akan abin da ya shafi imani abin da ya shafi makoma abin da ya shafi arziki ko talauci abin da ya shafi lafiya ko rashin lafiya duk wani abu da zaka gani ya faru da wannan adam to ana so kai ka dauki darasi daga cikin kar ka mai dariya kar ka mai izgiri kar ka mai hasada kar ka dauka wannan wani abu ne kawai wanda ya faru dai da wata ma'ana a wani darasi zaka dauka kai daga cikin ni'imar da Allah ya wani wanda zaka dauka daga cikin jarabawar da Allah ya wani wanda zaka dauka daga cikin bace ni'imar Allah da Allah ya wani wanda zaka dauka daga wani wanda ya saba wa Allah ya fasikanci Allah ya jarabce shi abinda yake so kamar ka daukar izina game da shi kenan an tambaye shekul islam ibn taymiya Allah ya gafarta mishi game da hukuncin mutum ya tafi garin madiyana madainu salih ya je ya ga abin da ya faru ko in ya zo wucewa ya tsaya ya kalla yace babu laifi game da haka yace fala ba'sa bidhalika lil-ikbal babu laifi mutum ya tsaya ya gani dan daukar izina wa tadhakkuri ahwalihim da tuna yanayin su fi quwwatihim wajen karfin su wa jabarutihim da zalincin su wa anna zalika ma ajna anhum min azabillahi min shay da kuma cewa karfin su da aka ce suna fati zuwa kuma su gida wa samud alladhina jabu sakhara bil wad karfin su gida yute suke fatiwa si kamar irin abin da yake cewa an abin nan kenan irin underground ko kuma kamantar su ko tunnel tun wannan zamanin suke da wannan fasaha amma wannan bai hana Allah ya yi wataki a kansu to idan ka je ka tsaya abinda ake so ka tuna ki idan ka samu zuwa ahram na alqahira inda aka aje gawawaki mummies na fir'aunu nan in ka kalla abinda ake so ka dau izina idan ka samu zuwa kasar yaman ka je hadar maut kaga wato irin technology na da na yahudawa da suka rayu a wajen da hira idan ka samu zuwa badar a kudancin garin madina kamar kilomita 150 ko garin daifa ko ka zo ka tsaya a inda aka yi ainihin wato yakin Uhud ko ina ne to zaka ka dinga kokarin tuno abin da ya faru kana daukar izina kana itibari kana neman gafara Allah kana neman Allah ya tsare ka daga azaba shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi la tadkhulu ala haula'i qaumil mu'azzabin kar ku shiga garin waɗannan da aka yi wa azaba illa an takunu bakina sai dai ku shiga kuna kuka fa illam takunu bakina fala tadkhulu alayhi idan kun kasa yin kuka to kar ku shiga an yusibakum ma asabahu kar ku je abin da ya same su kuma ya same ku ibnu hajar yake cewa hum samudu qaumu salih ana magana akan samudawa ne saboda garin su madain hanya ce ta quraishawa ko da yaushe suna zuwa sham ibnu hajar yake gaba da cewa hadha alhadithu نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب wannan hadisi nasi ne akan haramcin shiga inda ake wasu azaba illa ala ajmali ala akmali halatil khushu'i wal itibar sai dai ka shiga cikin hali mafi nuna tsoron Allah da daukan izina wa huwa al-buka'u min khashyatillahi wa khawfan min iqabi hali mafi nuna cewa kafir gita kana tsoron Allah shi ne kana kuka kuka na tsoron azaba kuka na tsoron uba Allah ibnu hajar ya cigaba da cewa wa fi zalika tahdhirun min al-ghaflati wannan yana tsoratar da mu akan mu fanta an tadabburil ayati bazaman mun kauda kai daga lura da ayoyin Allah yace fa marra ma halla bil usati wa lam yantabi duk wanda ya ga wani abu da ya faru da wasu masu saban Allah amma sai bai fadaka ba bizalika min gaflati saboda wautarka waya'tabira bihim baka dau izina da su ba yace fal yahzar min hululil uqubati bi to ka tsorata kai ma Allah bai maka hukuba fa innaha inma hallat bil usati li ghaflatihim ay suma wautarsu da rashin sanin daraja Allah yasa Allah ya musu azaba to ga gafin da ya faru da wani yayi wa Allah wani cin mutunci ko yayi wani kafirci ko yayi wani tsiya Allah ya dau wani mataki akan shi kai kuma baka dauki wa'azi daga wannan ba to kai ma kai faruwa kai ma irin shi shi ta daga cikin abun ban mamaki kaga mutane sun koma sun mai da wuraren wurin tourism wurin wato abin nan daukar hoto da yin selfie da yin video da nishadi da makon daukar izina da kuka da tadabburi da neman gafara Allah ana zuwa wuraren har yanzu amma mutane sun dauka wuri ne na shakatawa da aka galibi ma za ka ga a gefen wuraren akwai beach akwai restaurant akwai hotaloli na kwana akwai wuraren shakatawa, akwai wuraren tarurruka ma da sauransu, an maida dai abin wata duniya sabuwa, su kuma hukumomin kasashen sun maida wurin hanyar samun kuɗaɗe. Kaga wannan duka yana cikin gafala da al'ummar wannan zamani suke a ciki. Wataƙila kawai Allah ya ɗaga mana ƙafa ne saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya mishi alƙawarin cewa ba zai halakar da al'ummar shi akan sako ba, zai kyale su matuƙar suna yin istighfari. Allah ya gafarta mana, Allah ya kai mana yafiya, Allah ya kai mana ahuwa, Allah ya sa mu gama lafiya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, muna neman roƙon Allah maɗauki sarki ya karɓa mana shi, ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi da tadabburinmu ga alƙur'ani. Kurakurai kuma da kuskure da ƙarancin ilimi da mantuwa da gafala, Allah ubangiji ka gafarta mana, Allah ka yassare mana, Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Kamar yadda muka ambata a jiya, ƴan uwa da dama suna barin addu'o'inmu kusan yasu cikin addu'a masu buƙatu na alkhairi, ubangiji Allah ya biya musu. Allah kuma ya jikan iyayenmu da malamanmu da magabatanmu da sauran al'ummar musulmi, kusan da dama suna nema a sanya iyayensu da ƴan uwansu cikin addu'a, waɗanda aka kame ubangiji Allah ya fiddo su, wanda suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu, wanda aka zalunce su Allah ka su mutu shahada. Allah ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayi mafi kyau. Allah ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayi mafi kyau, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi.